Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau 8 ga watan Maris shine ya kasance ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya take yi domin yin bita akan irin ci gaban da mata suka samu a bangarorin rayuwa mabambanta, tare da yin duba a wani bangaren kuma akan matsaloli da kalubalen da suke fuskanta domin gano hanyar da za a bi don magance su. Taken ranar ta bana shine Embracing Equity da harshen Nasara, wanda za mu iya fassara shi da a rungumi adalci. Domin tattauna wannan maudu'i a yau mun gayyaci Hajiya Hauwa Mustapha Babura, yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka, sai Hajiya Uraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hauwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki da murnata da wannan rana ta mata a duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along,
su ma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna ba, ina nufin kamar tarihi a nan irin na ƙasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma ɗaiban ɗan ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi sai kika kamar sai an san ɗa namiji shi ne zai je ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma dai akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayinki na ƴa mace da ba a fahimta ba, daidai ƴa mace su zauna daidai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko ɗo. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad. Ita ce fa mace mafi yawa. Ni general na United Nations, ai man duk da haka ai bata manta tarbiya ba, mutum manta kuma inda ta fito ba. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko meye ci gaban da ta samu, an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shi ne na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abun bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ƴan uwansu da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abun hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gajiwa ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da karta da miji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hauwa.
A na ki ra'ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci baya ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka ma ba Najeriya kawai ba, sai na tsara wa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasata ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yace musu lalle su samu ilimi aka zo ga kan yayyena daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke kuwa su aiki to daga kan irina yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji iyaye daga kaina yanzu shekara ta dan haura 50 amma tun daga kaina aka yaje wa ya mace take iya fita kasar waje ta ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma ƴaƴan mu suna da samu mukami a shugabanci kamfanin nasa za a iya dauka yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa akwai mata likitoci so wannan samun cigaba ne kuma in kika taki da cewa ko a kasashen da aka ci gaba musamman kasar America da kowa da yake kallo ke koyi da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar mutum biyan aiki zaki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta yi shi namiji zai amma sai a tara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace to ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu wacce ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren to ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajiya Hurira.
Menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mace rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma al'umma don Allah. Ya yi masu lura da halin masu tausayi iyaye ne ko yarinya kama shi ba shi ga halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita san ita ne so a ce wai yanzu yake faruwa ko mun ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru din ka dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad ita ce fa mai taimaka yau
babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya
gaba ɗaya kana rike da addininta kana rike da tarbiyyarta akwai rage da gani amma ta wani intafi karau abin da tana magana da filasinci tana magana da Hausa wata taba suna cewa Allah ya yi baka wannan position ta kuma za tubu a Afirka dole ne su zo karkashin ta da bancan bani akwai wannan ma a cikinta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ta kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata
kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu shi ne na fitar kome ɗin mutum da ya yi karatu ba ko da an dan alali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki kai miƙar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yanda za ki cuccuya shi ba amma in aka bar ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka bar mata kan kai wannan ranar farin ciki don gaskiya a kowane rana ci gaba mutum to amma abin da zan mama kan magana daga cikin da muna samun an ba mu dan hanya mu ci gaba ku rinda daukan wannan abu kai gida in ya ce ku kai kai dan duk kudin ga irin mutanen da suke kasan kai abin da baba na take cewa wani lokacin da aka ce Hajiya Hurira kin da ku ne rufan asirin ki din da kike mun kama ɗan uwan ki da kauye ki ba ki da rufan asirin kana nufin cewa in ba kafa mu kai abin hannu ba kudin za su zo su tambaye ni abin da ba kuma in ina ba
Bisararro kada a sha'afa ana sauraron jirin ciwon ƙyamace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya.